الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان في أمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتان البركة مسلاتي مبلغة لكي ننتكين قلن بوتي أجهر بوتي وأن يمتين لنا الحميس يومنا تقوس قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى الأليه إلى أربعين دخلوا وأنكم أيك ديدا ثلاثين قوات أكو بلادية تدبو بيو دا أشرين دوكو أولا مجال السيرة بكي تفسير القرآن من جرمة أنكما منا تكين تفسير سورة الحج منا تكين تفسير آية ثلاثين دا ترى zamanin mu shiga tafsiri akwai rashi mun ce babban rashi da aka yi mana a wannan majalisi namu a wannan jiha ta Bauchi, ɗaya daga cikin manya-manyan masu taimakon addini waɗanda suke tare da ƙungiyar jama'atu Izaratul Bid'ah wal Islamatu Sunna yin shekaru masu yawa. Shine Alhaji Muhammad Tata Al-Galeri da Allah yi wa rasuwa yau Alhamis akai jana'izarsa yau a wannan masallacin da safe. Kamar yadda da yawa daga cikin ku sun san cewa shi Alhaji Muhammad Tata Al-Galeri ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar Izaratul Bid'ah wal Islamatu Sunna ta nan cikin garin Bauchi, ta nan jihar Bauchi. Ya taɓa zama chairman na ƙungiya na local government, wato shugaban kungiya na local government, sannan kuma director na zakka na kungiya na jihar Bauchi gaba daya, sannan kuma ya zama wato har ila yau shine ɗaya daga cikin zakka commission da kuma shura commission na wannan kungiya. Ko yaushe muna tare da shi a nan tsawon shekaru da ake wannan tafsiri, muna tare da shi a nan da yamma irin wannan lokaci, sai wannan shekarar ne Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara zai kasance tare da mu ba. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sanya aljannatul firdaus taimako masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka masa makuncinsa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, kurakuransa Allah ya yafe masa, abinda ya bari a baya Allah ya alkinta masa su, Allah ya kula masa da bayansa, Allah ya sa can ya zamo masa hutu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da suna. Shin an ce wanda duk bai yi taron suna ba to zai zama mai laifi? Tambayar ta su yake cewa yaushe ne ake yin suna, kuma an ce marasa taron suna wajibi ne, idan baka yi ba sai a rika maka kallon kamar ba musulmi ba. Abinda ake bukata ga wanda aka yi wa haihuwa in yana da hali shi ne ya yi aƙida, shi ne ya yi wa abinda aka haifa yanka. Idan namiji ne yanka rago biyu, idan mace ce yanka rago ɗaya, in hakan ta samu. In bai samu ba da abinda ya yanka shi kenan, in ba bai samu abin aƙiƙar ba shi kenan ya faɗi daga kansa. Ba dole ne ko bai samu ba sai ya ci bashi ya yi. Wannan shi ne abin da aka nema daga wajensa a matsayinsa na uban ɗaya, ya masa hakika, ya sa masa suna, ya zaɓa masa suna mai kyau, ya kuma yi masa addu'a. Wasu suna cewa a yi masa kiran sallah a kunnensa na dama a yi masa ikama a kunnensa na hagu wannan hadisan duka ba su inganta ba ba wanda ya inganta lana kiran sallah wa lana ikama wanda dai aka sani shi ne addu'a a yi masa addu'a shi uba ya yi wa ɗansa addu'a ba haka nan duka wani wanda ya ji labarin a yi masa haihuwa ya yi masa addu'a a roƙa masa Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa Allah ya zan sa ya zanto mai amfani ne ga al'ummarsa da addininsa wannan addu'a ita ce ake bukata ita kuma ba ta da lokaci kowane lokaci ma ana iya yi wa zurriya addu'a ana iya yi wa 'ya'ya addu'a daga iyayensu da kuma duk wasu wanda suke kusa da su amma batun cewa in mutum bai yi taron suna ba ko kamar ba musulmi ake ganin shi wannan ban san a ina ake da wannan ba yawanci ma yanzu wanda suke taron sunan ma sun haƙura sun dawo taron masallaci kawai an zo sallar asuba sai a ce to an yi wa wani addu'a an yi wa wani haihuwa a masa addu'a sun haƙura da taron saboda yana jan mai da yawa shin kowace sallah da mata suke yi a asirce suke yi ko kuma za su yi ne kamar yadda maza suke yi a karatun mace na sallar da ake bayyana karatu wato sallar jahariya yana da ahwal akwai yanayi daban-daban akwai yanayin da take ita kadai ce take sallar a inda take ita kadai ce akwai yanayin da take tana sallar a matsayin limamiya ce ga 'yan uwanta mata ko kuma tana sallah a cikin waɗanda suke muharramanta to a duka cikin wannan yanayin wato ita kadai ko tana sallah a matsayin limamiya ga mata 'yan uwanta ko kuma tana sallah a cikin muharramanta to za ta bayyana karatu kamar yadda namiji yake bayyanawa a inda ake bayyana karatu za ta jiyar da kanta da wanda yake kusa da ita sai kuma lokacin da take sallah a gurin da take da ba ita kadai bace akwai waɗanda ba muharramanta ba akwai waɗanda ba muharramanta ba a gurin maza to kaga anan jumhur abinda suke cewa da yawa daga cikin malamai shine ta asirce karatunta ta yi shi asirce a malikiya suna cewa makruhi ne a wannan yanayin ta bayyana karatunta musamman kasancewar akwai waɗanda ba muharramanta ba muryarta tana iya zamowa fitina ga wasu da suka ce ta ɓoye karatunta wasu sun ce ba laifi don ta bayyana tun da karatun alƙur'ani ne amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa a wannan yanayi sai ta ɓoye karatunta suka ce saboda ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a tasbihun lirrijal wa tasbihun linnisa idan aka yi liman ya yi kuskure a cikin sallah to maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi wato aka hana mace ta daga muryarta ta yi tasbihi a wannan yanayin saboda a cikin guri ne wanda akwai wanda ba muharramanta ba za ta ce kawai ta yi tafi maza kuma aka ce ta yi tasbihi to idan ya zanto tasbihi ga limamin da ya yi sahau wajibi ne waɗanda suke bayansa su tuna masa wajibi ne su faɗakar da shi cewa ya yi sahau ya yi rafkanuwa a cikin sallarsa ta hanyar yi masa tasbihi sai aka ce ita kacce yi tasbihin a nan ta yi tafi idan ya zanto a yanayin da yake na wajibi an hana ta yin tasbihi aka ce ta yi tafi to ina ga bayyana karatu ko ɓoye shi wanda sunna ne wannan ba wajibi ba ne sunna ce saboda haka suka ce in har wajen da yake wajibi an ce ta ɓoye muryarta kada ta yi tasbihi ta yi tafi to gurin da yake ba wajibi ba kamar bayyana karatu wanda sunna ce ba wajibi ba ne to kaga a nan shi ya fi cancanta to ala yi halin dai abin ba ya da wani tsanani ko da ta ɓoye karatun a inda ya kamata ta bayyana babu komai ba za a ce sai ta yi sahau ba ballanta na ba a ce sallata ba ta yi ba sai wanda da yake tambaya game da sallar dare cewa bayan wucewar ramadan zai iya yin sallar dare tare da iyalansa, wato ya tashi iyalansa su zama masa mamu shi kuma liman ya ci gaba da jansu a sallar dare, za ka iya yi. Babu laifi yin sallar dare a matsayin jam'i ba laifi ba ne. Sallar tarawih ɗin ita ce sallar dare. A azumi akan ce da ita tarawih saboda akan yi a huta a yi a huta, shi yasa ake kiranta tarawih. Ita ce dai qiyamul layl din, ta halatta ka yi ta cikin jam'i a cikin watan Ramadan. To haka nan a wajen watan Ramadan ba ya halatta, hujjar ta riga ta tabbata da yi sau ɗaya ko da yin ta a cikin Ramadan. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi qiyamul layl cikin dare tare da Abdullahi dan Abbas, haka nan ya yi tare da Hudhaifa ibn al-Yaman. Da duk wannan shi ne jam'i, jam'i na fara daga mutum biyu abinda ya sama, kamar yadda Bukhari ya yi babi al-jama'atu ithnani fama fawq, daga mutum biyu abinda ya sama jam'i yake farawa, yana fara daga mutum biyu. Saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare tare da Abdullahi dan Abbas, ya yi tare da Hudhaifa, wannan yana nuna halaccin yin ta cikin jam'i. Za ka babu laifi idan ka tashi iyalanka sun yi sallar tare da kai da daddare. To bismillah, da wani bawan Allah zai shiga musulunci, za ka shiga musulunci ne da zaɓin ka ko kuma dilan da ka ka yi niyyar ka ko kai ka sa kanka. To masha Allah, musulunci shi ne ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ma'ana bautar da za ka ke yi ya zanto Allah kaɗai kake yi wa. A musulunci ba a yadda ka bauta ma wani ba Allah ba, kowane ne shi. Ba a yadda a bauta wa mala'iku ba, ba a yadda a bauta wa annabawa ba, ba a yadda a bauta wa wasu mutanen kirki ba, Allah kaɗai ake bauta wa. Kowane abu sunan shi bauta Allah ake yi wa. Sannan kuma abu na biyu ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, manzon sa ne. Allah ya aiko shi da sako na ƙarshe wanda ya zo tare da abin da annabawan da suka gabace shi suka zo da shi duka, daga ciki hadda annabi Isa alaihi salam yana daga cikin annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaskata su. Saboda haka ka yadda cewa duk abin da zaka bauta wa Allah da shi shine abin da wannan annabi ya zo da shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka yadda waɗannan abubuwa guda biyu, to shikenan ka zama musulmi. Ka yadda da abin da ka faɗa? Yawwa, annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne, annabin Allah ne, ba ɗan Allah ba ne. Allah ba ya da ɗa, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Allah yana da cikar, wato cikakke ne a wadatarsa, ba ya da buƙatar komai, ba ya buƙatar komai a wajen halittarsa. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam, Isa alaihi salam, annabin Allah ne kuma manzon Allah ne. Ka yadda da wannan? To shi kenan zan faɗi kalmar shahada. In ka faɗa shi kenan ka zama musulmi kamar kowa. Ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Daga yanzu ka zama musulmi kamar kowane musulmi, ba ka da bambanci da wanda aka haife shi a cikin musulunci, da wanda ya shekara ɗari yana musulunci. Bambancin ku shi ne kyakkyawan aiki, wanda ya fi kyakkyauta da aikinsa shi ne su zama karɓaɓɓe a wurin Allah. Saboda haka daga yanzu za ka je ka yi wanka, kuma kare bakinka har zuwa lokacin da za a sha ruwa, sai ka sha ruwa tare da musulmi, kuma a yi sallar magriba tare da kai. Mai sunanka? Mai sunanka? Manfoko. To kana son wannan sunan ko za ka san gaba? To wani suna kake so? Aliyu. Masha Allah, kai yanzu da sunanka Aliyu. Aliyu ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama, shi ne mutum na hudu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a daraja, kuma shi ne yake auri ɗayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Fatima. Da ka zaɓi babban suna, da fatan za ka je ka samu wanda za su karanta da kai karatu, kada ka yi musulunci kamar yadda ka ga mutane suna yi. Shi addinin musulunci ba wai abin da musulmi ka ga yana yi shi ke na zama musulunci ba. Mutane da yawa suna cewa musulmi ne, amma ba sa yin abin da musulunci ne ce a yi daidai ba da ka karance shi a koyar da kai a alkur'ani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ba ka tabbata sannan yake tambayar cewa mutane uku ne suke ba da abin buɗe baki wato suka ba wa mutum abin buɗe baki to wai wa cikin uku ɗin nan za a ba wa lada na ɗayan ko na biyu ko na uku a duka za a ba su lada duka za a ba su lada in aka yi buɗe baki mutane suka kakkawo abin buɗe bakinsu to kowa yana da ladan wanda ya ba wa mai azumi buɗe baki kuma zai samu cikakken ladan shi ba tare da an rarrage ladan ba an karkasa kaga za su cewa guda ɗin za a kasa uku a ba wannan rabi a ba wannan wannan a ba wannan a kowanne za a ba shi ladan sa cikakke shi ma mai azumin za a ba shi ladan sa cikakke mutumin da ya mutu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin ya shin shi ma shahada ne to shahada shi ne a kashe mutum a fagen yaƙi wanda ɗaukaka addinin Allah wanda ita ce shi ne a shahada ta ƙodon ruwa wanda zai mutu a fagen yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah sannan kuma da wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma suka yi wannan irin mutuwa sun yi shahada kamar mutumin da ya mutu da ciwon ciki ko mutumin da gobara ta kashe shi ko kuma wani addini ya faɗo masa ko ya faɗa ruwa ya mutu ko matar da ta mutu wajen haihuwa waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shuhada ne wanda sun yi mutuwar shahada amma mutumin da ya mutu yana kalmar shahada ko yana faɗar yana kiran Allah subhanahu wataala kamar mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alama ce ta cewa ya yi kyakkyawan cikawa amma ba wai shi ake cewa shahidi ba alama ce ta kyakkyawan cikawa duk mutumin da ya cika da kiran sunan Allah to alama ce da cewa ya yi kyakkyawan ƙarshe wani yana cikawa ne da kiran wani abu can da ba Allah ba wani yana kiran budurwarsa wani yana kiran wurin sana'arsa wani yana kiran kamfaninsa wani can shirmansa zai ta faɗa lokacin da ya zo mutuwa kaga wannan ba zai zama ɗaya da mai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai cewa mu bayan Allah ne halittarsa ne mulkinsa ne kuma gare shi muke komawa kaga wannan ya faɗi kalmomi waɗanda suke masu kyau da Allah ya ce a riƙa faɗa to da ka yayi kyakkyawar cikawa abinda za a kyautata masa da to kenan
إِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
الله سبحانه وتعالى يأتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون أني إذن من ياكي قوأا دعكي يا غرس بأنهم ظلموا دومهم وأنزل الجيس وإن الله على نصرهم لقدير كما لذي ألا من يكون يتيمك مسلم من فارق تفسير من الآية da muka ce ita ce ayar farko wadda Allah subhanahu wataala ya ba wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam izini akan cewa suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke zaluntar su bayan daukan lokaci da aka yi ana zaluntar su a garin Makka ana kuntata musu ana dukan su ana hana musu sakar ana hana musu walwala aka sa wasu da karfi da yaji suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka gudu da addininsu da lafiyarsu to bayan hijira bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daula ya kafa kasa mai cin gashin kanta wacce yake tafiyar ake tafiyar da ita karkashin shugabancinsa sai Allah subhanahu wataala ya ba wa mu'minai damar cewa to su tashi su yi yaƙi domin su kare kansu daga waɗanda suke yaƙar su uzina lillazina yuqataluna waɗanda ake yaƙar su su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya musu izini biyannahum zulimu saboda an zalunce su ma'ana kafirai sun zalunce su sun yaƙi addininsu sun cutar da su sun fitar da su daga gidajensu al'allamatu sa'di rahimahullah cikin tafsirin Karim Ar-Rahman yake cewa wannan dalili ne da yake nuna hikimar wato jihadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta kuma abinda ake wato nufi da shi wannan jihadi shi ne tsayar da addini da kare mu'minai daga cutarwar kafirai wato da bawa mu'minai kariya daga cutarwar kafirai waɗanda su suke fara tsokanarsu ta hanyar cutar da su da zalunci wannan tashi su yi gwagwarmaya su kare kansu shi zai ba su damar tsayar da addinin Allah kamar yadda Allah ke so kuma shi zai ba su damar tsayar da shari'ar Allah ta zahiri wacce Allah subhanahu wataala ya dora musu Allah ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa ya taimaka musu ya ba su nasara wannan alkawari ne Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu na cewa zai ba su nasara zai ba su nasara ko da kuwa ba tare da yaki ba ba wai kawai a kubutar da su ba daga hannun mushrikai waɗanda suke ci musu tuwo a kwarya suke gallaza musu ba wai wannan shi ne kawai muradi ba a'a har ma da galaba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su ya ba su nasara ya ɗaukaka su ya ɗora su a kan abokan gabansu haka wannan alkawari ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun a karan farko bayan sun yi hijira bayan an ba su izini cewa su tashi su kare kansu su yi jihadi Allah ya musu wannan alkawarin cewa in suka rike wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ma zai ba su nasara ma'anar ba su nasara shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su galaba ya ɗora su akan abokan gabansu ya zanto su ne a sama Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu ko kuma ya shar'anta musu yin wannan jihadi domin kare kansu ba don wani abu ba don ya jarrabe su ya gane waɗanda suke imaninsu na gaskiya ne ba imani ne na fatar baki ba Allah subhanahu wataala inda ya ga dama zai iya ba su nasarar ba tare da sun tashi sun yi wani jihadi ba Allah na iya ba su nasarar haka nan Ubangiji ya aiko da wata azaba ko wata ukubarsa da za ta auka wa abokan gabarsu ta gama da su ba tare da su sun motsa nan da can ba to amma Allah bai so wannan ba ya so ya jaraba su ne Allah ce zalika walau ya sha'ullah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da ya ba da nasara a kansu da ya ba da nasara a kansu sai dai Ubangiji subhanahu wataala ya so ne ya jarrabi sashinku da sashin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين التي شنكنا طمان ذاك شنك الجنة كوي ما تعالى ألا يا بيّن وأن تسكي جهاني لك شنك با كما يا بيّن وأن تسكي ما صحى قولي ما سجوليا أكن بن الله سبحانه وتعالى سولا كوانا إتشيه كما رفرقه لتساء بنجي سبحانه وتعالى شرعا تاوى a mu'minai cewa su tashi su ba wa kansu kariya da iyalansu da addininsu don a jarraba a tashi a gane cewa wane ne imanin sa yake da gaske wane ne kuma ya abudullah ala har yake bauta wa Allah akan gaba wanda idan abu mai daɗi ya same shi ya nutsu idan kuma wata musiba ta same shi ya juya ya bar addinin nashi. Allah subhanahu wata'ala yana cewa la nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Lalle za mu jarrabe ku har sai mun bayyana waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku da masu haƙuri, wa nabluwa akhbarakum, kuma mu bayyana halayen ku. Idan to an tantance mutum mai hali na ƙwarai wanda da gaske ne mu'mini ne, ya yi imani da Allah. Al-Allamah Ash-Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yake cewa da yawa daga cikin malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman hikimarsa a wajen kafa dokokinsa, idan yana so zai kafa doka wacce take da ɗan nauyi, take da wahala a kan mu'minai, to akan bi wato mataki-mataki wajen kafa ta. Ba lokaci guda ake zartar da hukuncin kafa ta ba, aka biyo mataki-mataki ta yadda mu'minai za su iya sabawa da ita. Ya ce idan aka duba wato fita a tunkari abokan gaba, a yi gaba da gaba da su, a yi karan batta da su, a yi yaƙi da makami, wani abu ne mai wahala, saboda akwai ruwar arsare, akwai ruwar ajidata, akwai ruwar a samu rauni, rauni mai yau mai girma, saboda haka wani abu ne wanda yana da haɗarin ƙwarai da gaske. Saboda me? Saboda hanya ce ta ana iya rasa rai, ana iya rasa lafiya. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da hukuncin wajabcin yin kai tsaye ba, sai aka fara da cewa an ba ku izini, wato aka fara da ba su izini, wannan izini yana nufin izaha, yana nufin halacci, ma'ana ya halatta ku tashi ku kare kanku. A da can ana cewa da su kame hannunsu, to amma yanzu Allah ya ce ya ba ku izini, ma'ana ya halatta muku, har zuwa yanzu ba a farlanta musu ba, ba a ce faradi ne tila su tashi su yi ba. Amma idan suna son su tashi su kare kansu daga masu kawo musu farmaki, to su tashi su yi. Maimakon da can Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum, waɗanda aka ce da su ku kame hannunku, to yanzu an saki hannayen nasu an ce ku tashi ku kare kanku. To da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara wato saukar musu da wannan farari, ko musamman idan muka kula cewa shi kansa wannan jihadi yana buƙatar dukiya. Dole sai an fitar da dukiya, sai an kashe dukiya, sai an tanadi makaman da za a fita da su, sai an tanadi abin hawa, sai an tanadi guziri, waɗanda duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai da dukiya za a yi su. Shi ya sa za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala yakan ambaci dukiya ma ya gabatar da ita, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kuna jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku da kuma kawunanku. Saboda haka ita dukiya ita ce abin farko ma da ake bukata, wanda sai an same ta ne, sai an same ta ma sannan za a iya samun aljihadu bin nafs. Wanda ba shi da abin da zai yi guziri da shi, ba shi da abin da zai hau, ba shi da abin da zai sayi makamin da zai fita yaƙi da shi, to a wancan lokaci an ɗauke masa ma fita yaƙi. Allah ce wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah ce babu laifi ga waɗannan da suke zuwa suna neman ka ba su abin da za su hau, wato dabban da za su hau su fita yaƙi tare da kai, kai kuma ka ce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi, ba ni da abin da zan ba ku ku hau ku fita yaƙi. Sai su juya idanunsu suna hawaye, sun dan bakin cikin cewa ba su samu abin da za su ciyar ba, ba za su yi amfani da shi na nafaka wajen fita jihadi. To kaga ashe an ɗauke wa wanda ba shi da abin da ma zai yi amfani da shi na dukiya wajen fita. A wancan lokacin ba kamar irin yanzu ba ne, da daula wato ƙasa ita ce take tanadarwa da soja komai, ita ke tanadar masa da makami da abin da zai hau da abin da zai ci da gudun da zai ci da albashin da za a biya shi. A farkon lamari a musulunci duk ba a samar da wannan ba, duk babu wannan. Saboda haka in aka ce ga abokan gaba nan za su kawo hari, ko kuma a'a za a je a tarye su kafin ma su kawo hari, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa a yi shela, a masallaci a yi shela a gaya wa mutane to a tashi a shirya domin an ji labarin akwai waɗanda za su kawo mana hari ko kuma ma suna hanyar kawo mana hari mu tashi mu je mu tarye su to a lokacin kowa zai je abin da yake da shi zai fito da makamin da ya tanada da kuma abin nan sirken da ya tanada da dokin da ya tanada ko raƙumin da ya tanada da ɗan guzurin da yake da shi kowa zai ɗauko nashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan sa kowa ya kawo taimako kamar yadda ya yi a lokacin da za a fita yaƙin Tabuka lokacin ya shelanta wa sahabbansa kowa ya je kawo taimako aka tattara taimako domin abin da a yi guzurin abin da za a fitar shi to wancan lokacin haka abin ake gudanar da shi babu wani abu guda ɗaya a jirage wanda za a ce ga shi nan an tanade shi in an tashi fita yaƙi to za a ɗauki wannan abin a yi amfani da shi sai dai in an tashi a nema sannan kuma kowa ya fito da abin da yake da shi shi yasa a wajen a tafiya yaƙi akwai waɗanda suke kan abin hawa akwai waɗanda suke wato musanyen a wato tafiya akan abin hawa guda wannan ya hau ya yi tafiya in ya gaji in an yi tafiya wannan kuma ya sauka shi kuma ɗan'uwansa ya hau a haka suke ta'aqabuna ala dabbatin wahida akwai kuma ma waɗanda gaba ɗaya a ƙafa ma suke tafiya su ne al-mushat wanda su ba su da ma abin hawa to haka ake yin abu lokacin sayyidina Umar a lokacin ne aka fara shigo da wasu tsare-tsare waɗanda suka ba wa waɗanda suke mayaƙa wani dama ta a yanka musu albashi duk wata idan ta suna da albashi duk wata sannan a yi diwan wato a yi rijistar da za ta ƙunshi mayaƙa a da can kowa da yake iya fita yaƙi mayaƙi ne ba a cewa ga wannan waɗannan sojoji ne waɗannan kowa farar hula ne a farkon al'amari kowa soja ne in an ce kawai a fito a fito ba maganar cewa akwai wasu sojoji su kaɗai ake zuwa su fita to daga baya lokacin sayyidina Umar ne aka fitar da diwan aka fitar da tsare-tsaren da har aka ce to akwai waɗanda su aikinsu kawai shi ne aikin soja za su ba wa musulunci za su ba wa ƙasar musulmi kariya daga magabta saboda aka fitar musu kuma da albashi da ake biyansu duk wata to daga nan ne tsare-tsaren suka fara samun suka fara samun tabbata a cikin tafiyar daula ta musulunci to shi yasa ubangiji subhanahu wataala bai farlanta yakin a lokaci guda ba aka ce su tashi su yi an wajanta musu saboda na farko dai akwai abin da yake ciki na haɗarin mutuwa akwai yiwuwar wato a rasa rai alam tara ila alladheena qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alayhim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa fa khashyatillah aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna alqital laula akhartana ila ajalin qalil قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا الله سبحانه وتعالى يقول وكذا ولم دعكتي لسوك كامل هنو وكبا كثير دسلا كبا لذكا وتؤكا أمر جيس لتشيوا كذا ستيزا ستاش سيوذن ونيون قلن با وكان سكاريا سريكي لوقوتين الله ستيزا دسلا كبا لذكا يا إشيس أما تأكا سابوسو waɗanda suke cike da Hamas suke cike da wani kishi cewa lalle-lalle ya kamata a ce an shar'anta mana fita mai jihadi to Allah ce yayin da aka rubuta musu aka wajabta musu cewa su fita sai ga wasu daga cikinsu suna jin sai ga wani ɓangare daga cikinsu suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashya ko ma fiye da yadda suke jin tsoron Allah suka rinka cewa wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital ya Allah me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib me hana maka jinkirta mana ba zuwa ga wani lokaci na kurkusa qul mata'u ad-dunya qalil to ka ga musu jin dadin duniya kadan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ce mafi alkhairi ga wanda yake tsawa wala tuzlamuna fatila ba za a cutar da ku ko da daidai da zaren kwallon dabino ba wanda yana nuna maka cewa a lokacin da aka farlanta din an samu waɗanda abin kuma suka ga cewa ba za su iya ba shine kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum an gwajarta muku yaki a lokacin kuma ba kwa san shi saboda bi saboda a cikin sa akwai yiwuwar a rasa rai da cewa rayuka dai a hannun Allah ciki ba kana ni nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala bai yiwuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah duk wanda kaga ya mutu ajalin sa ne ya cika amma duk da haka dan adam yana jin tsoron ya gabata gurin da yake da yiwuwar akwai a samu mutuwa don haka wannan yasa wasu suka rika jin abin ya musu nauyi to shi yasa Ubangiji subhanahu wataala bai yi musu umarni da wannan ba sai aka fara ba su dama kawai kace to an yi musu izini wanda duk suke son fita su kare kansu su dace su kare kansu to sai nan daga baya kuma sai Ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bayan sun saba sai umarce su duk waɗanda suka ce musu kula su ce musu cas duk waɗanda suka yi musu ƙalubale to su an shi ƙalubalen duk wanda za su yaƙe su to su tashi su kare kansu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku don Allah amma kada ku yi ta'addanci kada ku wuce iyaka da kada ku wuce gona da ido daga baya Ubangiji subhanahu wataala ya ce to waɗannan maƙiyanna kuma waɗanda suka sako ku a gaba suka hana ku sakanci sun hana ku zaman ƙasarku sun fitar da ku daga gidajenku sun fitar da ku daga ƴaƴanku sun raba ku da ƴaƴanku sun raba ku da danginku da ƴan'uwanku da duk abin da kuka mallaka yanzu kun dawo ta ƙasa kun samu gurin da kuka samu amana kuka samu aminci kuke bautar Allah amma duk da haka sun kyare ku to su ma duk inda kuka gansu to ku kashe su ko ku kama su ku ɗaure wato ko ma kar ku raga musu فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد التي إذن وتني ما سأل فرما سكوش سنة وتني النمو لا هدو وتنزل القيدة ذو الحجة دكما المحرم درجة إذن وأن لهم وتني سكفتا تقوما فاقتلوا المشركين وكشف شركنا حيث وجدتموهم بالدين دكو كتابيس وخذوهم كامس واحصروهم كتابيس وقعدوا لهم كل مرسل كريف يمس قوة هنية وتقوما كهانا سسكت كهانا سوى الولاء كما ريان دسوا سكم كهارثي إذا سنتو بسن سيد دسلا توشيك نسيب جالس وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كيادي مشركنا جمعناها كما رينا سوما سكي أدركوا جمعناها to kaga anan umarni ne jazin yake Ubangiji subhanahu wataala ya dora musu nauyin cewa su tashi yadda mushrikan nan suka sa su a gaba suka hana su walwala to su ma su hana su walwala duk inda suka yi karan batta da su to su kama su su tsare su in kuma suka ce za su ja da su to in ta kama ma su kashe su to haka Ubangiji subhanahu wataala ya bi matakai mataki wajen farlanta wannan jihadi sannan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi dalilin da yasa ya ba su izinin su tashi su kare kansu allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah su ne waɗanda aka fitar da su min diyarihim daga gidajen su bighairi haqqin ba tare da wani laifi ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan kawai sun ce Ubangijin mu Allah ne walaula dafa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar Allah ga wasu mutane ba ta hanyar wasu mutane lahuddimat sawami'u da an rushe wajajen bautar nasara waɗanda suka keɓe suka ƙaurace wa mutane suke bautar Allah wa biya'un da cuci-cuci wa salawatun da wuraren bautar yahudu wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kathira da ake ambatan Allah da yawa a cikinsu wala yansuranna Allahu man yansuru kuma lalle Allah zai taimaka ma wanda ya taimake shi inna Allaha la qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma magwaye anan Ubangiji subhanahu wataala yayin da ya bayyana musu wato ya gaya musu cewa ya ba su izini sai kuma ake faɗa maka cewa ga dalilin da yasa Ubangiji subhanahu wataala ya ba su izinin su tashi kare kansu abubuwa guda biyu kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya halatta musu ya ba su damar su tashi su daukansa kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu da Allah ya fara abu na farko ukhrijoo min diyarihim bighayri haqq an kore su daga gidajen su an fitar da su daga gidajen su bighayri haqq ba tare da sun cancanci abin da su ba to ba tare da sun yi wani laifi ba haka kawai dan kawai sun ce rabbuna Allah to fitar da su bighayri haqq ba tare da sun yi laifi ba fitar da su daga gidajen su a raba su da kasar su wannan shi kadai ya isa ya ba su dama tashi su kare kansu domin ya halatta mutum ya yi yaki domin kare kasarsa domin kare ainihin zurriyarsa da al'ummarsa ya halatta mutum ya yi tashi ya yi yaki domin kare kasarsa da ake kokarin a raba shi da ita karfi da yaji ba tare da laifi ba ya halatta ya tashi ya yi yaki domin kare ƴaƴansa da ƴan uwansa waɗanda ake gallaza musu ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani dalili ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cikin suratul baqara wa ma lana illa nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ya hada maza mu yasa maza mu yaki a cikin tafarkin Allah ba alhalin an fitar da mu daga gidajen mu an raba mu da ƴaƴan mu wato wannan kadai ya ita ba su damar su tashi su kare kansu ya ita ba su damar su tashi su yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me kuke da shi da ba za ku yaki saboda Allah ba والمستضعفين من الرجال ده كبتر ده ما سروني لك شكل مزاجي والنساء ده ما سروني لك شكل ماتا والولدان ده يارا كنانا الذين يقولون وأن سكي تشي واسبو ده إرن دل ذا مصد أكي سبو ده رونس كو سبو ده كسل تشي وسو ماتا كو سبو ده كسل تشي وسو كنانا يارا أكي دل ذا مصد صنع الدعاء صنع ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan garin daga wannan alƙaryar da mutanen cikin ta suke azzalumai waj'al lana min ladunka waliyan ka sanya mana majibinci daga wajenka ka sanya mana mai taimako daga wajenka saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya shar'antawa musulmi ya tashi ya yi yaƙi domin kare ƙasarsa domin kare ƴaƴansa da zurriyarsa daga waɗanda suke zaluntarsa haka aka ba su wannan dama abu na biyu sannan kuma ba dan komai ba sai kawai saboda sun ce rabbuna Allah ubangijinmu shi ne Allah kawai saboda sun rike addini sun ce Allah kaɗai za su bautawa sai zanto laifi da za a riƙa bin su ana duka ana kisa ana ɗauri ana gallaza musu ana hana musu abinci ana hana saye daga wajensu ana hana su sayarwa irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Makka bai suka yi wa Qurayshawa bai suka yi wa mushrikan Qurayshawa a lokacin ba wani laifi da suka yi ba su taka kowa ba ba su barar da ba su bararo da kowa ba cewa suka yi sun yadda za su bauta wa Allah shi kadai ba za su bauta wa wani abin bauta ba Allah ba wannan zamu sani abinda suka gamsu da shi ne a basu su yi bautar Allah kamar yadda suka zaba amma wannan ta sa kawai a bi su a riƙa kama su ana kashe su ana gallaza musu babu shakka wanda ba wato dalili ne da zai ba su dama sashi su kare kansu fitar da mutum daga ƙasarsa da raba shi da gidansa ba ƙaramin abu ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fitarwa daga gidaddaji wato a kori mutum daga ƙasarsa a raba shi da gidansa da ya taso a ciki aka haife shi a ciki ya girma a ciki ya yi wasan ƙasa a ciki ya yi abokai a ciki ya yi aure ya hayayyafa lokaci guda a zo a ciki a raba shi da wannan gurin daidai yake da a yi masa hukunci kisa sai Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله يقول إذا أتي من ربه تابس تيوا كوكشا كم كوكو فتر دجاجين الله يقول ما هو ولد ذاتي ولد إن كأم ubangiji sai ya hada fita ko fitarwa daga gidan daji wato fitarwa daga kasa da kuma kashe kai sai ya hada su wuri guda kuma yace duk wanda za a ce wannan ɗan kaɗan ne waɗanda za su iya wannan da Allah ya farlanta wa mutane cewa in sun karɓi addini sai sun bar ƙasarsu wasu sun karɓi addini sai sun kashe kansu to da kaɗan ne waɗanda za su karɓi addini ba za su yi imani ba wanda yake nuna maka ce kenan fitar da mutum daga ƙasarsa daga garinsa ba ƙaramin abu ba ne ba ƙaramin abu ba ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hijira ta bar makka kamar yadda yake cikin jami'ul tirmidhi hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubi garin makka yake cewa ma atiyabaka min balad wa ahabbaka ilayya laula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak nabi yake cewa wani gari ne ya kai ka dadi wato babu garin da ya kai ka dadi babu garin da nake so fiye da kai ba dan mutane na ba sun fitar da ni daga cikinka to ba zan yarda in zauna wani gari ba cikinka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kewar barin maka ya yi kewar fita daga garin maka garin da aka haife shi garin iyayensa da kakanninsa garin da aka fara yi masa wahayi garin da ya fara aure garin da ya taso tare da masoyansa amma lokaci guda a zo a ce fita ya bar wannan gari shi yasa lokacin da Waraqah ibn Nawfal yake gaya masa cewa mutanensa za su fita da shi lokacin da aka fara yi masa wahayin iqra ana Khadija ta kai shi wajen Waraqah ibn Nawfal wanda shi kuma ya karanta littafan wato annaba wanda suka gabata ya karanta at-taura ya karanta injila har ma yana rubuta su da hannunsa lokacin da aka kai ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam wajensa yake gaya masa cewa mutane yake cewa ina ma ina da ƙarfi na ina cikin ganiyar ƙarfi na lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga birinka annabi ya ce awa kurjiyahum annabi yake mamaki yanzu za su kore ni daga ƙasata wato shi kansa a lokacin baya tunanin akwai lokacin da za a zo a fitar da shi daga ƙasarsa ganin irin yadda suke ƙaunarsa yadda suke nuna masa soyayya yadda suke kiran shi as-sadiqul amin shi ne gaya masa ai babu wani wanda ya taɓa zuwa da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi to saboda haka cutarwa daga ƙasa daga gari daga gidaje babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske mai ciwon gaske amma mushrikai ba su ƙi halin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba sai da suka ga sun kore su wanda suka kasa fita su ne masu rauni da suka rasa yadda za su yi aka hana su fita amma a karan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da izinin Allah subhanahu wataala cewa su hijira zuwa habasha al-habasha da ake magana a wancan lokaci ita ce yankin Eritrea a yanzu ba Ethiopia ba Ethiopia yanzu ita kawai muke kira habasha amma a da can yankin Eritrea da Ethiopia da din yanki ɗaya ne ana ce da shi habasha amma inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka yi hijira shine yankin Eritrea babban birnin Eritrea shine Asmara to wannan yankin ne suka yi hijira a wannan yankin Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa gaya wa sahabbansa akwai wani sarki adali wanda ba a cutar da mutanen da duk suke karkashin mulkinsa don haka ka umarci sahabbanka su yi hijira can don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa duk wanda ya samu damar ya fita ya fita to da aka yi hijirar farko sun yi hijira a cikin watan Rajab suka yi hijira zuwa Habasha to sai labari ya zo musu cewa ai mushrikan Makka da sun musulunta da aka Makka ta koma ƙarƙashin musulunci a lokacin da aka ji labarin Qurayshawa sun yi sujjada sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta suratul najm da ya ji ƙarshen suratul najm suka fada suka yi sujjada to sai labari yake tafiya tun ana cewa sun yi sujjada har aka ce masu musulunta labari yana ƙara nisa yana ƙara fadi wasu abubuwa suna ƙara shiga cikinsa ana ta kara masa gishiri, ana ta kara masa, ana kara masa kwalliya, to karshe ma yaje kullun su ai maka ma da musulunta sauraka abinda suke jin tsoro yanzu ya kau. Sai suka taso suka dawo cikin Ramadan, suna dawowa kafin ma su shiga Makka, kafin su shiga gari labari yanzu musu cewa garin nan yana nan a dumame yake ba bidde cin sa. Da haka wasu suka yi rufus suka koma, wasu kuma suka samu waɗanda za su ba su kariya su ba su mafaka suka koma cikin garin Makka. Zama kamar Usman ibn Affan ya samu kariyar Walid ibn al-Mughira ya koma ya shiga garin Makka. To ba ji ko ina ba suka koma komawa. To bayan wannan komawar da suka yi a cikin Ramadan, sai kuma a cikin Shawwal suka kuma komawa, sai kuma shekara ta bakwai nan ma aka samu da dama da yawa, an samu mutum 83 da mata 18 ko 19 duk suka yi hijira suka tafi Habasha. Anan ne suka dade suka yi shekaru har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina. Sai daga baya yakin lokacin shekara ta bakwai ne bayan hijira, sannan suka dawo garin Makka. To waɗannan duk su ne ake magana an fitar da su daga gidan dajinsu. Sannan kakai shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shekara ta 13 da aiki, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni cewa ya yi hijira da shi da musulmi su tafi Makka, su tafi Madina. To duk suka yi hijira suka tafi Madina. Wannan hijira sun yi ta da izinin Allah, amma me yake sababi? Sababi shi ne gallazawar mushrikan Makka. Kazabe da yake da sun kore su, duk cewa masu suka fito suka tura su bakin gari, wasu suka ce ku fita, don a lokacin ba hana su fitar suke. In an gane za a fita, mutum zai fita zuwa ake a tare a dawo da shi. Wanda suka yi hijira Habasha ma tura wasu aka yi cewa su je su dawo da su. To amma Allah ya ce suka fitar da su, allazina ukhriju min diyarihim, an ce sun fitar da su saboda su suka yi sanadiyar fitar su. Su ne suka yi musu abin da ya sa dole su fita, don haka aka ce sun fitar da su. To wannan kadai ya isa ya sa sashi su kare kansu. Ballantana kuma matan addini da suka riƙe suka ce Allah kadai za su bauta wa, aka ce ba su isa ba, sai dai su dawo su ci gaba da bautawar Allah. To kaga wannan shi ma sababi ne da zai sa dole ne su tashi su kare kansu, kuma su daina bari ana mayar da su ruwa bayan sun yi imani. Ana nuna mun lokaci yayi, zan dakata a nan. Abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.